Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin koshin lahiya da wannan maritan talata 23 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji yanzu hakanan kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabir Fage
da Halima Jumrau.
Kamar kowace talata dai shirin namu akan sana'a ne da ilimi da kuma fasaha. Kuma a yau ma muna tare da ɗaliban sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero da take Kano, waɗanda kwanakin baya suka halarci taron bita da ƙarin ilimin da muryar Amurka ta shirya akan sana'ar aikin jarida, jaridar dogaro da kai. Za ku ji ci gaban tattaunawar su da Halima Jumrau a zauren matasa. Za ku ji ɗaliban suna yaba wa taron na ƙarin ilimi da kuma yadda ya sauya abubuwa da dama tsakaninsu da malamansu.
Yawancin wanda aka gayyato su gabatar da maƙalar su mun koyi abubuwa da dama daga gare su. Sannan kuma wani abin mamaki shine alaƙarmu da su ta zo ta ƙara kulluwa.
Hakan ya taimaka sosai wurin zamantakewar mu a makaranta.
Gaskiya a ci gaba da yi, duk wanda ya zo aƙalla kafin ya gama shekara huɗunsa a jami'a ya samu wannan ilimi.
Shin da gaske ne sabbin fasahohi da hanyoyin sadarwa na zamani sun haifar da matsala ga 'yan jarida da kuma aikin jarida?
Kuma da matsalar ba sosai ba, saboda ba wani abu ba ne tunda zamani ne ka abin nan kawai abin da ya kamata 'yan jarida su tuni ke meeting up ga demands ɗin lokacin zamani ɗin.
Amma kafin duka wannan muna tafi da filin matasa masu basira. Yau mun tattauna da Nuruddin Maigida, shi ma ɗalibin Jami'ar Bayero wanda ya haɗa sana'ar ɗinki da karatu a sashen koyon aikin jarida. Sai kuma Halima Abdullahi da Malam Bashir da Hajiya Lamis Maiya Murtala za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi. Yau za su dira kan abubuwan da abin da suka kira rashin adalcin da wasu mazaje ke yi wa matasansu.
Haka kuma za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya da kuma muryoyin yara a watan Ramadan da ayar mu ta yau. Ku kasance tare da mu a shirin yau da gobe.
Bari mu fara da filinmu na matasa masu basira, wanda a yau ya tattauna da Nuruddin Maigida, wani matashi ɗalibi a Jami'ar Bayero kuma tela.
A sana'ar ɗinki ina yin ɓangaren abin da shafi ɗinki ne irin na mata. Ni dai na fara wannan sana'a ne kusan sai da cewa yau kimanin shekara 7 kenan ko 8. Kuma Allah cikin kwasa na fara koyar sana'a ne a gida, inda daga baya na sami halartar zuwa wajen wani ɗan uwa a gurin mahaifiyata wanda shi ma sana'a ta ce mahaifiya tura ne wurin shi na je na koyi sana'a a gurin shi. Kuma yanzu haka dai ni ɗalibi ne a nan Jami'ar Bayero ta Kano. Yanzu haka ina koyon aikin jarida ne, ina sashen ɓangaren koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero. Kuma ina haɗa karatun ne ina ainihin gudanar da sana'ata. Yake cewa kasancewar ina karatu na sana'a ba zai zama cewa na sana'ar fiye kamar wanda yake baya yin karatu ba, amma dai kwarai da gaske sana'a tana matuƙar taka rawa a al'amar da ya danganci karatuna, musamman abin da ya danganci yin wasu abubuwa da suka shafi kuɗi a al'amarin karatuna kwarai da gaske.
Kana son ka zama ɗan jarida ne bayan ka gama, koko ya kake son ka haɗa aikin da kake sana'arka yanzu ta ɗinki sannan kuma da aikin jarida?
Yato, duk da yake dai shi ɗan adam ɗin da ya cikin shi zai ma Ubangiji godiya ne, amma ya za ka dai gaskiya inda ina yin karatu ne a wannan ɓangare, kuma zan yi cewa ɓangaren aikin jarida ɓangare ne wanda yake da matuƙar muhimmanci duba da irin amfanin da yake da shi a cikin al'umma. Gaskiya zan yi cewa ko da na mai da hankali a ɓangaren aikina, sana'ar ɗinki ko kuma sana'ar yin ainihin tela ta riga ta zama mun kusan nakan gaya abokaina lokacin ko da ina yin wani irin aiki ne kuma ko da nawa nake samu kamar ba zan iya rakuwa da sana'ata ba. Su dai sukan yi min dariya ko kuma suke kawai ina faɗa ne ganin cewa ban kai matakin da za a ce na fara cin moriyar karatuna ba. suna faɗin haka amma dai gaskiya ina jin daɗin sana'ata sosai sannan kuma ina tsara fari da ita har ina ganin cewa ko da na bar ko da na samu wani aiki ko kuma wani abu wani ya shafi abin da na karanta sai ba zan bar sana'ata ba ko yaya dai
kuɗi na malalaci ku zagi malalaci ku kori malalaci ko me mai mutuwa
to wai shin ta yaya masu hannu da shuni za su iya taimaka ma matasa masu hikima da basira su kirkiri ayyukan dogaro da kai ga amsoshin ku game da wannan tambaya
hanyoyi da damar gaske domin shi matashi idan ka samar mishi aikin yi ka gama mishi komai a rayuwa kamata yayi masu kuɗi da muke da su a gida Najeriya su ƙara ƙaimi wajen gina sabbin company da sauran ma'aikata waɗanda idan an yi su matasa za su samu abin dogaro da kai sako daga Boy Saudiya yau da gobe ga hanya mafi sauki kowane mai hali ya ɗibi matasan unguwarsu ba wanda bai san asalinsa ba ya ba su aroko kyauta da haka masu kuɗinmu suke aida matasa mun ji daɗi sako daga Sarisu Robin Demi Goji Bauchi masu kuɗin yanzu kansu suka sani sako daga Jamila Aminu a cire san rai kawai a dinga ɗaukar kowa da arzikin da Allah ya bashi sako daga Anas Hoja Salam VOA Hausa hanyoyi biyu ya kamata a yi amfani da su hanya ta farko ita ce a samar da tsayayyiyar wutar lantarki matasa za su samu abin yi sosai hanya ta biyu ita ce masu kuɗi su bunƙasa masana'antu kamar yadda Aliko Dangote ya yi alƙawari zai yi masana'antar siga a Jigawa wanda akalla mutum 2000 za su samu aiki a wurin sako daga Jamilu Muhammad Gwaram ta hanyar bude guraren koya sana'o'i domin dogaro da kai shine kawai sako daga Nura Ora Yanzu ga Abubakar SD da Anas Muhammad da Gloria Robert da kuma Aisha Tufa ɗaliban Jami'ar Bayero ta Kano a zauren matasa za su ci gaba da tattaunawar su da Halima Jimrau ga Abubakar SD zai fara da bayyana abubuwan da suka bashi sha'awa suka burge shi a wajen taron da muryar Amurka ya shirya kwanakin baya a Jami'ar Tasu ta Bayero
yawanci duk abin da yafi bani ma mamaki da kuma sha'awa game da wannan taro da aka shi yanda aka iya zabo waɗanda suke da alaka da wannan abin da ake so a koyar ma taro ne wanda misali zamu iya cewa makasudin gudanar da shi shine domin horar da ɗaliban da suke shirin zama ƴan jarida su dogara da kansu a matsayin jarida sana'a da kaina ba na je na aiki a ƙarƙashin wani ba to yawancin wanda aka gaito su zo su gabatar da maƙalar su mun koyi abubuwa da dama daga gare su sannan kuma wani abin mamaki shine alaƙanmu da su ta zo ta ƙara kulluwa yanda yanzu wanda aka gaito shi yana ganin kai cewa ne kuma ya san ka koyi wannan abin sannan kana buƙatar tallafi duk gabaki da sun bude kofar su sun ba mu lambobin wayar su da kuma addressin su na misali email account din su zamu iya mu aika musu neman shawara abubuwa yanzu haka ma na fara magana da wasu malamai na nan sashin namu kan magana yanda mun yi rubutu za mu iya samu mu tura shi yanda za a iya daukan shi daraja sannan kuma har a samu shi a wurare kafafen yaɗa labarai waɗanda a cika kamata sannan kuma idan buɗe na kafafen yaɗa labarin wacce nake so in sha Allah na buɗe za su taimaka min da abin da ake cewa columns ko kuma comment ko entry a wancan sharhi akan al'amuran yau da kullum da yake faruwa misali yanzu kin ga shugaban ƙasa na Najeriya yayi kwana 10 zuwa sama da shiga office ɗinsa to za a yi nazari a cikin wannan kwanakin me ya cimma me ya aikata me kuma ya kamata ya sa a gabanin domin lokaci to irin wannan ana buƙatar masana da kuma malamai su sharhi akan wannan abu to ni kuma sai in dinga ansa sannan kuma sai in tashi a wannan kafar yaɗa labarai ta wannan zai jawo hankalin mutane da dama kan wannan abu na wajen bude hakika wannan mun samu wannan taro da aka yi mai matukar amfani a gare mu kuma in san samu ne a ci gaba da shirye wannan taro kamar yadda cikin shugaban sashin koyar da aikin jarida Dr. Bularemin mai kaba ya faɗa za su yi maraba da duk wani taro makamancin wannan amma ban san ko su a karan kansu sashin koyar da aikin jarida ba za su dinga fita suna nemo yadda za a yi a dinga shirye wannan taro da kansu ba wai sai waɗansu kamar yanzu ko kun ga zuwa ku kai da kanku ku zo ku nema a yi wannan abu to su department din kamata ya yi fita su nemo waɗanda suke da alaka kin ga yanzu kamar ya kamata ce kungiyar ɗin jaridu ta zo ta yi wannan abin tunda mu ne za mu fita nan gaba ma'anshi ragamar yadda ake gudanarwa. To amma yanzu idan aka bar mu da kawai iya abin da muke iya koya, wanda kuma abin da yake faruwa a wajen masana'antar daban da abin da ake koya mana, kin ga zai zama cewa ana koya mana dama sai mun fita kuma mu ga hagu. To kin ga inda a ce za a dinga yin koya mana abin da yake faruwa a cikin masana'antar da kuma abin da ya kamata mu yi da kuma wasu abubuwa irin wannan, lallai za mu same shi mu tsakar amfani.
Gaskiya a ci gaba da yi, because in aka ci gaba da yi zai sa yara su kaman ƴan makaranta ba za su abin nan ba, kwakwalwarsu ba zai je ƙasa ba. They will always come up and abubuwa zai dinga ci gaba yadda ya kamata, musamman waɗanda suke ƙasan mu, waɗanda suke kamar level 1 da 2 haka da 3 da kuma waɗanda za su shigo nan gaba. Duk ya kamata a ce duk wanda ya zo aƙalla kafin ya gama shekara 4 a jami'a ya samu wannan ilimi.
Banda dabaru da aka koya da kuma sabbin kayan aiki, kamar ta bangaren mu'amala da hulɗa da fahimtar juna tsakaninku, wani irin abu kuka amfana da shi daga wannan taro?
Gaskiya an samu wannan sosai ma, saboda akwai da yawan mu waɗanda muna cikin aji ɗaya shekaran mu 3 yanzu da rabi kenan tare, amma babu abin da yake hada mu. Idan kin ga mun yi magana, mun yi hulɗa da juna, sai dai idan an ba da group assignment ko wani abu makamancin haka. Babban misali kenan kamar ni da Habiba, kullum sai na ba kuwa wannan misalin kwata-kwata, da ba abin da yake hada ni da ita sai dai gaisuwa in an zo wucewa. Amma yanzu ni da Habiba muna nan ma mun hada kuɗi muna kokarin tashin wani jarin ma mu fara wata sana'a ta daban.
Malama kin ga yanzu ni ma yanzu maganin da nake akwai waɗanda muna dan kusanci da su, amma sakamakon wannan kafa ta yaɗa labarin da nake so na buɗe ya zama na cewa yanzu kusancin ya ƙaru. Kin ga yanzu kamar ita Aisha to fa dama can muka yi magana, amma yanzu sai kasance kusancin ya ƙaru har ma muna shirin yanzu a shigo. Kin ga kamfanin inda didin ma ina cikin na kamfanin. To bayan nawa abin da ya tuna buɗe su kuma zan tallata musu nasu kamfani. Kin ga zai zama cewa mun jefi su ɗaya ɗin su biyu da tarko da dubbe nike ɗaya. Kin ga kenan za a tallata mu, za mu tallata wancan kamfanin a kuma kafar yaɗa labarai na, za mu taimaki juna kenan. Sannan kuma akwai waɗanda suna da misali basira a cikin aiki, to amma sai su dinga ware kansu ko kuma ba sa shigowa muna aiki tare. Amma sakamakon wannan abu da na faɗa yanzu sun zo suna so za mu yi aiki tare. Musamman ma mata, za ki ga mata suna da nesa da mutane amma yanzu suna so za su yi aikin. To kin ga wannan ya taimaka wajen ƙara haɗa kanmu mu ɗalibai, waɗanda za ki kasance da mu'amalarmu ba ta ƙuddaƙud, amma yanzu abubuwa sun fara yin yadda ya kamata.
Zan so in ji ta bakin Gloria da Anas akan wannan zamantakewa da fahimtar juna da mu'amala da ta ƙarfafa tsakaninku.
Gaskiya ya sa wa mun ƙaru, even da malamanmu ma sun ga kamar su dai kansu su zo su koyar da mu ne a aji kawai su ƙara nawa. Irin student ma za su dinga jin tsoro, irin ya zama malami na magana kai ba zan iya zuwa gurin shi ba. Amma kin ga wannan taron da kuka kawo mana ya zo ya sa mu yanzu kamar mun zama ɗaya da su. Yanzu za ki ga irin malami da student sai irin dariya da fara'a in ma za ka je wurin lecturer ɗinka da tsoro za ka je, amma yanzu in za ka je wurin su za ka ga fara'a a zuciyar mutum kawai sai kin shi ya je office ɗin malam a taimaka mashi, malam gana ga wannan abun menene za ki ga da fara'a za ka je. Irin ma student a cikin aji in kuna tare da su irin za ka ga wannan yana ɗauke maka fuska, wannan yana ɗauke maka fuska, amma da muka zo muka haɗu a cikin nan aikin nan da ɗan wannan taron da aka yi, wallahi in gaya miki kamar ɗan uwa muka zo muka zama. Irin kamar su Anas lokacin ni ba ma na shiga harkar su Anas, amma yanzu kin ga kamar su Anas da Aisha yanzu kamar mun zama ɗaya da su yanzu.
Malam Anas, me za ka ƙara?
Ni abinda zan fara faɗa na farko shi ne bayan zamantakewa na kuɗin da zan iya mu'amala da mutane ba tare da ɓaci rai ba. Na farko a gurinki na fara koya, saboda tunda kuka zo har kika tafi ni ban taɓa ganin fushinki. Kullum zaki dariya, zaki sa mutane, mutum yana cikin ɓaci rai kika shi ya dariya shi. Wanda hakan ya sa ma malamanmu akwai wanda da gaisuwa kaɗai ke haɗa mu ya ɓaci rai, amma yanzu ko shi ya ganka ɗaya daga cikin shi ya ganka zai kira ka, a wani ne wannan Anas ya san ka, da bai san sunanka amma yanzu ya san ka. Za ka ɗau waya za ka kira shi zai gaya ma cewa ya san kai da kake mai waya yana da lambar ka. Hakan ya sa ma akwai malamin da ya kira ni har ofis ɗin ya ce min Anas ban zo ba ranar da aka koya yadda ake editing ɗin bidiyo, ya ce ka iya da ke yake ta Allah za ka koya mu. ya cire maganan malintaka shi ne ina dalibin shi ce zan koya mai yanda ake nace mai to malam na gode zan koya ma babu wani abu sannan kuma in ajin mu akwai wanda ni na da yi kokari mu gaisa da kai wanda yanzu wasu ba mu waya da su ta dawo yanzu za a yi waya in dai an shigo za a yi waya menene ci gaba da aka samu in ji daga bangaren ka menene naka tagging in ji menene aka samu dai daga ciki bayan haka an yi wannan abin ne da yan aji daya da yan aji biyu da yan aji uku da yan aji akwai wanda fansan su bace a gurin amma ko gobe duk inda suka gani daga maza har mata ba wanda ba ma magana ci in je mun yi wannan workshop da kai in je mun yi magana kai mun gaisa ko namiji ko mace hakan ya taimaka sosai wurin zamantakewar mu a makaranta daga malaman har ɗaliban komai yanzu dai alhamdulillahi ba kamar yanda ake bara
to shin da gaske ne sabbin fasahohi da hanyoyin sadarwa na zamani sun haihuwar da matsala ga ƴan jarida da ma'aikin jarida ga malama Ruqayyah Yusuf Aliyu ta sashen koyar da aikin jarida a jami'ar dai ta Bayero ta Kano
a gani na babban matsala ko kuma daga cikin matsalolin shine ƴan jarida ba kowa bane is interested in social media da stuff like that saboda wani zaki ga yana practicing shi kawai the traditionalist the old forms of doing things that he used to kawai abin da yake yi kenan and he's not willing to switch to sabon abin da technology din ya kawo that's one two kuma gaskiya akwai wanda suke so amma na sa it doesn't take much knowledge way to update all these things ko kuma kai amma sai ga cewa people are like a bit scared of exploring abubuwan so zai ci ga kuma mu nan additionally problem din is access like the most of the time it's internet everything is almost everything is internet based so like ga ba mutane suna tsoron access because sometimes they feel it's costly even for them to use the internet ko kuma upgrade abubuwa irin haka especially when it comes to downloading abubuwa masu nauyi files masu nauyi so zaki gani haka so gaskiya ni ina ga the major problem is ya kamata ai training ɗan jarida sosai on amfani da network so that he be team others da suke amfani da shi waɗanda they are not professionals gaskiya wajibi duk ɗan jaridan da yake so a yi da shi a wannan zamanin dole shi ma ya koya kuma ya riƙa amfani da su wanda dai yanzu ko gidajen jaridun mu anan za ki ga suna da online version to kuma an har you will have to be irin in har kai ma kana so kai aikin yadda ya kamata kin ga dole ne ka koyi hanyoyin amfani da su yadda kai ma za ka riƙa contributing when it comes to using social media da sauransu so kuma online reports da sauransu kuma ba ma haka ba yanzu mun wuce stage da ɗan jarida zai zauna ya rubuta labarin shi da biro a takarda ya nika kin ga from wherever kake dole za ka nemo labarin ka ne in ma for broadcast ne in ma for print ne kai process labarin da kanka sannan ka tura do wannan it doesn't take much so it's not a big deal yawanci amma za ki ga still an je dumu akwai inda suke da problem kaman downloading hotuna a improving quality din hotuna wanda za su tura ga gidajen da yanzu suke amfani da shi abinda ni nake gani shine kuma da matsalar ba sosai ba saboda ba wani abu bane tunda zamani ne ta abin nan kawai abin da ya kamata ɗan jarida su shine su meeting up the demands in local zamani da kin ga still har yanzu mutane suna da civil labarai daga gurin kowa saboda kowa yana da access yana amfani da waya da sauransu kiji ana yada labarai anyhow amma duk wani mai hankali da tunani zai daukan wannan labarin a matsayin abin da ya zama shi irin kaman daidai ko kuma an tantance ko da a ce ya karanta irin wannan labarin a social media sai kiga sai ya nemi traditional media ya ji daga gare su tukunna zai tabbatar da sahihancin labarin akwai professionalism har yanzu kuma mutane na iya tantance tsakanin labaran kawai da kuma labaran waɗanda suke ƙwararru ne in jarida suke
to yanzu kuma ga Halima Abdullahi da Malam Bashir da Hajiya Lami Sumayya Murtala za su ci gaba da tattaunawa akan batutuwan da suka shafi mata a watan azumi maza ku matso ku ji laifin da kuke yi wa mata a lokacin azumi
marhaba marhaba watan azumi watan bauta da dimbin gumi watan ni'ima da shan wal'uri
aidin namijin da misali a ce zai kawo wa
yana da buƙatar
yawa
lalle a yi sa a gama ya ci sa a wannan lokaci
ya
bukata yi sai a kuri sai a tara gobe
ba dole ne a ranar ba saboda gani nake yi antilami mutumin da yake da halin da zai iya siwa iyalin sa kaza guda goma aiko ba zai ce wai dole sai a lokacin ya samu kudin sa ba
kuma sai a tara
na'am
sai a tara wa gobe tunda wata kila daman ko an gyara su an daman ba zancen wata kila tunda kamar abin da ajiya ta fada yanzu wani yanayi ya zo da akwai masu gyarawa da wai aikin su kenan
na'am
saboda hakan an kawo shi a ajiye amma ajiya ko a fridge ga abubuwa nan ne da za a ko a tana nashi a ajiye tunda yanzu ga yanayin yadda sha'anin wuta yake da wai sai a tana na ajiye a tawo amma a ce sai ta bayi a wannan lokacin gaskiya rashin adalci ne rashin adalci ne kuma za ta iya yin sa a san da yake da bukatar yin ba a wani lokaci kuma laifin da yake faruwa su mazan ba za su wani abin kana da shi sai ka tsaya ko hira da abokai ko wani abu wannan ma wani dalili ne da yake janyo
ba ma za ka zo gidan
da wuri ba san wani abin gwara ma wannan kamar da aka yi misali na nama ne ba wanda za a amfani a wani abu ne wanda ko na girki ne wanda za a ci
yawa wanda ya zama wajibi a dauke ma malam bashir a ce kayan miyar ma karshen ta za ta yi miyar
kayan miyar ne a hannunsa wallahi zai to a hanya ko ya zo unguwar ma ya rike tsaya a gurin abokai ana mai da yadda akai sannan a kawo mata ba kun ba ta da wani abu sai jiran duk abin da za ta yi ta gama jiran wannan abin take da yawa wani abin gaskiya maza rashin adalci ne
na'am
saboda in ka dauko abin ka kawo shi akanka a ce kai ne a matsayin ta akai maka haka ba za ka ji dadi ba to me yasa kai za ka yi mata
gaskiya
sannan kuma shugabancin nan banda ita akwai da ƴaƴayenku da wanda duk yake gidan nan kai ne shugaban sa saboda haka kowa yana da haƙi akanka babu wani abu ne daban ba ta da laifi tunda ba kai ne ka janyo kanka ka rasa ba amma Allah ya bayar kuma ga yadda za a sarrafa sai ka tsaya dantin kawon kai ne ka samu kuma kawai ka ki tunanin abin da zai zo wajen yadda zaka kawo mata ta yi abin nan cikin lokaci cikin jin dadi ai saboda haka me hukun ya zama an shiga bacin ran babu gashi da akwai kuma samun ya zama kuma shine zai ma bacin rai gaskiya ya kamata maza a irin wannan abin su lura su san kuma abin da ya kamata su yi dangane da musamman a wata irin wannan mai albarka da ake neman albarkar sa ta kota ina
marhaba Allahu nake ta roƙo gani majiro ƙommayin azumi da ka ba mu sa'adadin bin rabo da albarkar watan azumi
amin kamin gafara kamin rahama ka entar da mu ka datar da mu dan alfarmar watan azumi
ya hayyu ya qayyum
yanzu ga muryoyin yara a watan Ramadan
we love you Ramadan We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan.
Azumi na daga cikin shugabannin musulunci guda biyar, kuma na yi so ɗaya ne a shekara.
Kana azumi?
A'a, ba na yi.
Me yasa ba ka yi?
Sir, shekaru na bai kai ba, amma na kan gwada.
Ya sunanka?
Sunana Mahmud Suleiman. Shekaru na 11. Ina azumi.
Azumin ka nawa?
Guda hudu.
Me yasa kake azumi?
Dan in samu lada.
Azumi da dadi ko da wuya?
Da wuya kadan.
Me kake a lokacin azumi?
Ina yin addu'o'i, karatu da sauransu.
Ya sunanka?
Sunana Muhammad Sani. Shekara na 12. Ina azumi.
Kai me kake ci in ka zo bude baki?
Ina cin fruit, lemo, kankana, dibino, banana da sauransu.
Kai ya sunanka?
Baban da ake da bayani.
Da kadan karamin shekarunka nawa?
Shekarun na 8.
8. Azumin ka nawa?
Azumi na 3.
Azumi ba da wuya?
Ina da wuya amma kadan.
In kuka zo bude baki me kuke yi?
Ni addu'o'i da karatu da sauransu.
Me kake ci to?
Ina cin dibino, abarba, lemo, kankana.
To ga wata yana yar karama. Ya sunanki?
Sunana Zuba Izai.
Shekarunki nawa?
6.
Shine kina azumi?
Eh.
Azuminki nawa?
1.
To me kike ci a lokacin azumi?
Lemo, kankana, dibino, abarba.
Da abarba? Ya sunanka?
Zaifa.
Shekarunka nawa?
5.
Kana azumi?
Eh.
Me kike ci a azumi?
Lemo da dibino.
Jamila kin gane yaran nan na farko da ya magana a cikin yaran nan
Muhsin ba
eh yawa Muhsin dan gidan Usman Kabara ba
eh
yawa to daga yanzu sai ina za mu Jamila
Yanzu ga Malam Sharif Muhammad Ibrahim Al-Mahajir da ayar mu ta yau.
رمضان لالي مرهبا هكمو كسو أزمي يزومنا دمنك عبادتي رمضان شيني وتن أزمي وتن بوتا وتن صدقا وتن زكا دكوتة أيكا رمضان
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون wannan aya mai girma ta sauka ne saboda ta karantar da mu hakuri da muhimmancin sa da darajar sa a cikin addinin musulunci. A cikin wannan aya Allah ta'ala yana cewa ku sani ya ku mu'minai, za mu jarabce ku da wani bangare na tsoro da yunwa da bangare na rashin dukiya ko asara da rashin rayuka da kuma rashin kayan tsirrai ko kuma kayan more rayuwa. Amma Allah ta'ala ya ce ya kai annabi Muhammad kai bishara ga masu hakuri. Su wane ne masu hakuri? Allah ya ce alladina idza asabatuhum musibatun sune wanda idan muka jarabce su da wani abun jarabawa sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai su rika cewa mu kanmu daga Allah muke kuma Allah zamu gare shi zamu koma, saboda haka su nuna hakurin su da rashin damuwarsu akan ikon Allah. Sai Allah ta'ala ya ce sakamakon waɗannan mutanen shine alaihim salawatun min rabbihim, dukkan amincin Allah zai tabbata akan su, wa rahma, sannan kuma da rahmar Allah za ta tabbata akan su, sannan kuma waɗannan mutanen humul muhtadun sune shiryayyu a nan duniya kuma sune shiryayyu a lahira. Haƙuri abu ne wanda ya kasu zuwa kashi uku a musulunci. Haƙuri ana yin haƙuri akan abubuwa guda uku. Na farko ana hakuri akan biyayya ga Allah da kuma umarninsa, bin umarninsa da ikonsa da ya dau saukar akan ibada da sauransu. Na biyu ana yin biyayya a tsaya akan adakata ga bin abubuwan da Allah baya so, duk abubuwan da Allah ya haramta a nisance su. Wannan ma hakuri ne akan wannan. Sannan na uku ana yin al-sabru 'ala al-umur al-mu'lima, yin hakuri akan dukkan ikon da Allah ya saukar akan abubuwan da suka zo wa mutum Adam wanda ba su yake so ba kuma bai shirya musu ba. Saboda haka ana son musulmai su zama masu hakuri, masu juriya, masu kauda kai da dukkan abun bacin rai.
Lali marhaban Ramadan, lali marhaban. Farkon sa ya fi wa ake tsakiyar sa ko rahama a ƙarshe.
Jamila, na ga dukkin langabe ne kawai ƙarfe na mamaki.
A da ƙarfi na fahar yanzu.
Ƙarfe 12, amma duk ga kinan sai ina daga hannu ina lahiya. Azumin ne.
A ni ba Jamila. Ban san me kike faɗa ba.
Ummi to. Ummi ina ma ummi na studio nan za ta ga Jamila dukkin langabe kin saki jiki azumin.
Ai kowa ba da jina.
A wanda ni
da ƙarfi na har yanzu.
To masu saurare, abin da ya sauka kenan a yau, wato iyakacin shirin namu na yau da gobe kenan, sai kuma gobawar haka da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Tafarra Girma Tafarra da ya haɗa mana sauti da injiniyar mu Malama Nashwan Kale. Ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata masu azumi a sharuwa lahiya. Kuma muna bara addu'a ko Jamila?
Kwarai da gaske.
Addu'an nan wadda babu shamaki tsakanin mai azumi da mahalicci ko? Muna bara addu'a. Sai gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.